sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau Alhamis 20 ga watan Janairu. Cikin shirin za a ji cewa an sace wani likita da daren jiya a garin hukumar Toro ta jihar Bauchi har dan sake cewa
an dauke wa ran a daren yau karfe 12 na dare kinafa sai goyi don wasu hankiwa abin da suka yi ba su san dauke shi sun ce.
Kabar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Sulmonu Barma ke gabatarwa. Za a ji sharhin gerundun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan kira kuna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta gargadi Rasha cewa ita da kawayenta za su mayar da martani mai tsanani da ci gaba da tsangwamar kasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rasha mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diplomasiya domin warware rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a jiya Laraba. Mun yi wa Rasha ta yin wani bayyanannen zabi, wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diplomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun a lafazin Blinken, yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin muryar Amurka a gabashin Turai Miroslava Gongat. Tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shi da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, Sakatare Blinken ya ce Rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi, sannan ta girke sojoji kusan 100,000 a bakin iyakar Ukraine waɗanda za a iya rubanya adadin su cikin kankanin lokaci na bada umarni. Blinken ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da agazawa Ukraine da kayayyaki, inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba. A halin da ake ciki kuma, wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba Biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Bisa tarihi, fara yaƙi yana da sauƙi, amma kawo ƙarshen shi yana da wuya. Shi yasa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban Rasha Vladimir Putin mamaye Ukraine. A ta bakin Sanata John Cornyn yayin wani taron manema labarai jiya a yaginin majalisa na Capitol Hill. Haka kuma alƙawuran da ake yi wa Ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata Putin ba. Kada a yi kuskuren fahimtar lamarin. Burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shine mu dakatar da Putin, sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye Ukraine, kamar yadda Cornyn ya ƙara tsokaci. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da 'yan wasu ƙasashen yamma a 'yan asalin Iran waɗanda Iran ɗin ta ke tsare da su. Barry Rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a Twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya Laraba a wajen otel ɗin Palace Coburg da ke birnin Vienna, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfaɗo da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri, wanda a takaice ake kira da JCPOA, wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015 inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya, a madadin hakan ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan kasashe suka kakaba mata. A jiya da safe, Rosen ya isa birnin Vienna ta jirgin sama daga birnin New York, yana cikin Amurkawa 52 waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a Tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin Amurka a 1979 lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hamɓarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan Amurka.
kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi Najeriya, inda wasu da ake kyautata ta zaton masu sace mutane ne ko ƴan ta'adda, kamar yadda gwamnatin Najeriya ta ayyana su suka sace wani likita a garin Tingel na ƙaramar hukumar Turo. Daga Bauchi ga Abdulrahman Muhammad da cikakken rahoton.
Likitan da aka sace mai suna Alhaji Hamza ma'aikacin gwamnati ne, aka shiga cikin gidansa aka fitar da shi da karfi a bayan da suka gudanar da harbe. Na sami damar tattaunawa da dan mutumin da aka sace da kuma mai gadin asibitin domin neman ƙarin bayani.
Da farko sunana Mubarak Alhaji Hamza Tingel. An ɗauki wa bana kamar haka a daren yau karfe 12 na dare.
Su wane ne suka ɗauke shi?
Kidnappers.
To, suka shigo gidanku?
Eh, sun shigo gidanmu sun yi burkice burkicen kaki sun ɗiba abin da suka ɗiba sun mana sarkar kuma sun ɗauke shi sun tafi.
To, shi babanku nan menene sana'arsa?
Shi likita ne, likitan ƙauyen ne da aka zo aka ɗauke shi.
Likita ne? Mai zaman kansa ne ko na gwamnati?
A, na gwamnati ne.
Sun shigo da bindigogi ne?
Eh, sun shigo da bindigogi, sun yi harba harba abta sun yi magada sun tafi da shi.
Da mai gadin?
Ni ne Haruna Ya'u.
To.
Ni ne yake kula da asibitin Tingel. To shi ne da suka fito da shi daga gida yanzu suna buga mana kofa a inda nake. Amma muryansa ne yake ce min Bala Haruna ka buɗe. Ana yi dai akai akai to kafin wani lokaci da suka saƙo tambayin da suka doki kofa. Suka lankwasa kofan shi ne maza na buɗe. Sai suka gara min bindiga ne kuma na kwanta kasa.
Asibitin yana haɗe ne da gidansa?
Eh, daman ga gidan shi ne ga asibitin kusa da kusa ne.
To sun nemi wani kuɗin fansa ne ko kuma dai yaya sun tafi kawai ba wani bayan?
Yanzu sun tafi da yadda suke kira ba.
Ko su wanda suke yi masa barazana ne?
Kawai kimanin kusan ɗan watanni haka, wata takwas zuwa wata shida haka, an taɓa rubuta masa takarda aka ajiye a shafi ya ba da wani akan da wani kuɗi da suke bukata a ajiye musu. To imma su ne imma wasu ne shi ne ba mu sani ba, mata su kanta ne barazana irin wannan na ɗan wannan wani.
Wurin da kuke ɗin babu kamar jami'an tsaro ne a wajen?
Eh, akwai jami'an tsaro na polis da soja, amma suna gadin chinonin da suke garin.
Mutanen China?
Yawwa, eh, wanda suke aikin ma'adanai ba.
To, ku ba ku yi kwalala ba sun kawo muku ɗauki ne?
To, to, ka san mu muna gefe ne tsakaninmu da rata, ka fi shanin karkara. Wannan tsakaninmu da rata sosai.
To yanzu kun kai rahoto mai yan sanda?
An fara ma sarkin Tingel ana kokarin a je a sanar da yan sanda, yau an fara mai gunduman ma. To da yake abu ne na waya, an fara ma sarki ya buga mai gunduma a kuma mai gunduma kuma ba zai yi kasa gura ba zai je sanar da yan sanda insha Allah.
Bayani kenan daga bakin dan Alhaji Hamza, likitan da aka sace da kuma mai gadinsa. Abdulrahman Muhammad mu da Amurka. Daga Bauchi a Najeriya.
Zuwa gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa cewa shekara guda da ya yi a kan mulki ya ga abin da ya kira kalubale da kuma gagarumin ci gaba, yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a fadar White House. Shugaban ya fara da faɗin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata, ya kuma ba da misali da karuwar Amurka da suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 cutar da coronavirus take haddasawa. Ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin Amurka wan ya ragu sosai. Biden ya ce kamata ya yi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen COVID-19 fiye da haka, amma yanzu muna yi fiye da hakan. Laraba ta kasance rana ce da Amurkawa za su fara odar abin gwajin COVID-19 na kyauta. Ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya Laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa, amma da alama ƙila haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba. Yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai 100, babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar Republican za su ba da goyon baya ga shirin. wanda zai bada damar rika saka idanu a zaben kasa gaba daya domin a canza sabbin dokokin zabe waɗanda aka zarta a majalisun jahohi 19 na jam'iyyar Republican.
Da Hanifa Kabir Isa ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu saurare kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don a saurari shirye-shiryen mu. Kafin mu ci gaba a saurari wannan.
Na kala amma
kuma lokaci yayi da zan za ku da gefe guda sallabo mu na barma ya shigo da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mummuni Barma Bayan bayanan da aka ji daga shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya a shirin mu da ya gabata a yau ma za mu ci gaba da sauraron shugabannin na kasassun Najeriya inda wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adamu El Hikaya ya zanta da Yarima Suleiman Ibrahim wanda ke jagorancin wata kungiyar da ke fafutukar samar da zaman lafiya wacce ainihi aka kafa sakamakon lura da lalacewar al'amuran tsaro a arewa
sunana Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar Northern Nigeria Disability Forum ya nazarin mu karfin bindiga ko kuma wani hikima ta soja baya kawo karshen ta'addanci da ake fama da shi a arewa da wannan bindiga ko kuma jami'an tsaro su kadai za su bada guduma ko su kawo karshen ta'addanci a arewa da a yanzu jihar Maiduguri ko Zamfara ko kuma Sokoto ba za su dinga samun wannan ta'adda ba shi yasa muka yi nazara matsayin mu na mutane masu bukata na musamman mu samar da wata kungiya wadda aikin ta shine kawai taimaka ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin mu na arewa da za mu bada guduma mu a harkar tsaro mun shirya za mu yi taro ranar 26 ga watan da ya gabata to amma mun rubuta wasu takardu zuwa ga gwamnatin mu na arewa saboda yanayin aiki ba mu samu wani bayani daga gare su ba wannan shi yasa muka daga taron kuma muna son mu yi amfani da wannan dama mu sanar da wayannan gwamnatin arewa mu cewa ba wai akwai gazawa a gujin yanayin aikin da suke ba amma lalle a ce sun samu mutane masu bukata na musamman harkar tsaro domin harkar tsaro harka ne wanda yake da bukatar lalle a samu mutane masu bukata na musamman idan har a jihar Katsina za a iya samu wani mai bukata na musamman hadin baki da shi a cikin wannan ko garkuwa da mutane to ya kamata a ce an samu mutane masu bukata na musamman wanda su bada gudunmawa sosai da sosai
wato ma'ana a jihar Katsina an samu wani wanda mai bukata ta musamman ne da yake ya shiga cikin abubuwan da basu dace ba
gaskiya ne muna son mu tabbatar ma da gwamnati shine wannan lalura ne kawai irin namu amma kuma halayyarsa da zuciyarsa ba irin namu bane domin a duk inda aka san mai bukata na musamman mutum ne wanda yake da tausayi wanda kuma yake tausaya mai wanda kuma yake da daraja a gujin Ubangiji subhanahu wataala amma aka samu wannan akasi so da haka duk inda ga mutane masu bukata na musamman kada dinga daukan su kai a matsayin mutane ne kamar wancan mutum shi yasa muka fito da karfin gwiwa da izinin Allah zamu bada gudunmawa fiye da gudunmawan da jami'an tsaro suke bayarwa domin wannan kungiya kamar da ga muka a shirye muke za mu bi a makarantu na islamiyya domin mu tabbatar da cewa ana shirya taruka na addu'a sannan kuma za mu dinga wayar da kan mutane a harkar muhimmancin zaman lafiya da kuma illar ta'addanci kawai abinda muke bukata daga gwamnatin mu na arewa wadda takaddun mu suke gabansu su yi kokarin su amince da abinda muka turo musu domin tabbatar da wannan abubuwan da muka shirya domin mu mun zo mu ne mu taimaka musu kuma mu taimaka wa kasan mu kuma gwamnatin tarayya dole mu yaba muta sosai da sosai saboda a karkashin ministan yan sanda Muhammad Megari Menjadi ya gamsu da abin da muka dauko sai da kai karin bayani shine akwai ministan tsaro sun gagara su gane cewa harkar tsaro harka ne wanda ya shafi kowa kuma har yanzu wasu suna da rashin wayewa akan harkar da aikin da muke son mu yi so da kashi sa muke kokarin mu tabbatar ma da duniya cewa yau mutane masu bukata na musamman sun zo su bada gudunmawa sa harkar tsaro ku kada dinga daukan mu kai a matsayin wanda an ga mu kai kullun sai an taimaka muna mu ma mun zo mu taimaka ma kasan mu mutun da mu ma ɗan kasa ne masu daraja
Yarima Suleiman akwai tazo abin da ka faɗa wanda wata ila ya dauki hankali kace za ku ba da gudunmawa fiye da ta jami'an tsaro.
Wani ne gaske?
Eh, yi ƙarin bayani me kake nufi?
Abin da nake nufi shine shi jami'an tsaro abin da yake tinkawo da shi shine dabaru da kuma mukamin da yake hannunsa. Mu kuma abin da muka yarda da shi shine mu je mu yi addu'a mu rufe kanmu da mu da musulman mu da abokanan zaman mu ma'ana Krista mu je mu zauna mu ci gaba da addu'a. Kuma sanin ka ne sanin kowa ne shine ko mutum da bai da addini ya san addu'a yana daga cikin makamin mumini. Ai wayannan jami'an tsaron suna da makamai daban-daban. Haka kuma wayannan ƴan ta'adda suna da makamai daban-daban. To amma idan ka duba ƙarfin addu'an mu yafi wannan makaman da yake hannun wayannan ƴan ta'adda, to kaga akwai kuma wasu dabaru wanda ba magana bane wadda zamu zo mu ce ga inda zamu yi. Mu da abin da muke da bukata gare su shine su kira mu su zo na da mu. Idan aka samu ta'addanci mutane masu bukata na musamman sun fi shiga wannan matsala. In kuma aka samu zaman lafiya mutane masu lafiya sun fi mu morewa.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakonmu Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar na kasassun arewa da wakilin sashen Hausa Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke muku fatan alheri.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma sai Ridwan Abbas da ke zuwa da shirin jaridun Ghana.
Da harar yau da maso masharhin jaridun kuma labarin da tafi ba muhimmanci shine manajojin JNPC sun fallasa furata mazayin wadda ke aiki a wajen kasafin kudin kasar. Jaridar ta ce rancen kudi dala miliyan 165 na Cayman Island Phone Company bai samu amincewar majalisar dokoki ba. Jaridar ta da harar ta gabatar da bincike akan yadda ministan kudi Ikeno Furata ya bada amincewar ranci ga Freddy Blay da keke sakon don su sayi kaddarar jubili daga Occidental Kruparpa na kamfanin da aka yi rajista da sunan Cayman Island wanda ake kira Jubili Oil Holdings. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta fi baya wa wannan labarin na muhimmanci a 2000 ya nuna cewa ba shi da laifi kuma an ba shi bilin Ghana Cedi miliyan 3. Jaridar ta nuna cewa tsohon muƙaddashin ministan kuɗi Dr. Kessel Atiforsen ya nuna cewa ko kaɗan ba shi da laifin jawo wa ƙasar hasarar kuɗi fan Turai miliyan 2.37 ga kasar wurin sayan mototin ambalan. An ba shi beli na kuɗi Ghana Cedi miliyan 3 a babban kotu na Accra da ainihin jasidi fiyarsa wa asare Bucciki jagoranta. Tattalin arzikin kasar ba shi cikin mummunar hali, ministar kuɗi ne ke ƙaryata rahoton na Bloomberg. Jaridar Ghana Times ce ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar ministan kuɗi ya baiwa masu zuba jari na kasar nan tabbaci cewa ginshikan tattalin arzikin kasar Ghana na nan daram daƙau kuma suna ƙara inganta ba su fada cikin matsi na tattalin arziki ko kuma dogaro ba. Ya nuna cewa duda kalubalen da duniya take fuskanta wadda cutar COVID-19 ta jawo kasar ba ta fuskantar wani koma baya na irin ragowar kuɗi take da shi da kuma sauran wato koma baya kamar yadda gidajen jaridu ke rawaitowa. Wani jawabi da aka gabatar ta sashin kurɗar jama'a na ma'aikatar ajiya ya siffanta ainihin rahoton na Bloomberg da ke faɗan cewar bashin kasar Ghana na ƙara tsananta zuwa mawuyacin hali yayin da masu zuba jari ke ƙara ƙasa samun hankuri a matsayin mai ruɗarwa. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na Muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallan Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya a halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan Kadara abin da ya tashi daga Tagina zuwa Kondogari zuwa Benin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji kuma yan ta'adda sun wasu an shi wannan hanyoyin nan ba wanda ya isa ya bi hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna ko zuwa Kuntuwa sai dai ya bi Tamina to Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki kada ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum sashin Hausa Voice America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i wanda ba mu da wani sunan masu nuna magani sai dai Allah. Sai dai Allah ne da sokon sai an kashe mutum an dauke mu. Amma an to an mai doka an ce hanan kan matakin da zamu kare kanmu. Arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina yake mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kaskanci muna roƙon Allah shi nuna magani shin ana nufin gwamnati ba ta son talaka sai an ta tashi siyasa ta tawo tana jiya ta ta ce mata so mai ba ta ba ta tsaro ba ta bar cikin bala'i da kaskanci ta kashe mun iya ta kashe yan uwanmu da zubatun ya ce da aka da ya'yan mutane gwamnati kan naji tana zai ta ki magani ne amfanin gwamnati ba ta kare haƙƙin talaka da dukiya ta.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka kuma na da Alhaji Musa America suya daga cikin Najeriya muke gode. Ya Allah muna roƙonka Allah ya Allah muna neman taimakon ka da agajin ka Allah da kisan ka Allah waɗanne yan ta'adda da sun ka da neman Najeriya saboda akwai wasu matsaya Allah waɗanda ba sa cikin gwamnatin nan waɗanda gwamnatin nan ta hana musu jin daɗi su hanan daga cikin jami'an gwamnati ne a can da to sun shiga wani hali yanzu su kuma suna son su rama su fannin ta'addanci ana mutanen arewacin jin daɗi ana magwamnatin tarayya jin daɗi to ya Allah muna roƙonka ga duk wanda a ta hannu kuma wata nan kowa yi ba ya Allah muna neman Allah ka isan mu na gare su bala'in nan da kanka ya mu kasan mu da wasu al'umma Allah ka bar shi ta kawunan akwai nan da cikin nan duk abin da mutum ya aikata a kasan mu zai kuma a kansa insha Allah a ranar gobe kiyama. Allah ya kane ta nan duniya gobe lahira Allah ba zai kane ta ba da irin lalurar al'amuran da ka sa musu da ka sa al'umma.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
An ji cewa gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Iran da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna. Da nufin matsalan barganin an ci mai yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da 'yan wasu kasashen yamma 'yan asalin Iran waɗanda Iran ɗin take tsare da su.
To masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za ku je su abokan aikinmu da shirin sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Salman Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kastalin ni Ibrahim Kalmasu Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.